الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da ta daidai da 26 ga watan Zulhijja hijira na da shekara 1433 daidai da 11 ga watan Nuwamba shekara ta 2012 wannan shine kasar na hudu daga cikin jerangiyar kasusuwa da ne wata ke da adaida tasahu manufar wannan kasusuwa ita ce karantar da al'ummar musulmi da kuma tunasar da ainihin malamai da ɗaliban ilimi waɗanda suka karanta kuma suka karantar da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattun hadisan nan da suka zo cikin Bukhari da Muslim da Sunan Abi Dawud da makamantan waɗannan waɗanda ke tabbatar da daidaita sahu a cikin sallah da hada kafada manufar farko ita ce tunasarwa dangane da waɗannan hadisai da kuma yi musu kyakkyawar fahimta a bisa fahimtar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara su da kuma fahimtar da sahabbai suka yi hadisin Annabi kuma ya amintu da su akan haka manufa ta biyu amfani da wannan cassette a matsayin wata kafa ta ƙara yin bayani dangane da ma'anar da'awar da ni da makamantana muke a yau a duniya cewa muna kiran musulmi ne zuwa ga bin alqur'ani da sunna amma a bisa fahimtar salafus salih wanda dukkan sauraron waɗannan kasusuwa ko wannan kasatu ina ba shi shawara ya nemi na ɗaya da na biyu da na uku insha Allahu ta'ala wannan shine na ƙarshe waɗannan bayanai dukkanin su na jingina su ne a sabon bugun littafin Umdatul Ahkamul Kubra والنفر بالضم عالمي الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي وانده رس هجرة النبي نادي شكرو داري شدا كينان يوكتن كتن شكرو داري تقص دولي عبد الاسوشي الله مدعوك كين سريكي غافر تامشي تحقيق دا بروفيسر حديثي بروفيسر سمير ابن أمين الزهيري يوانا للتافي سننكما ta'liqat da yake karantu wato da ya rubuta wato sharhohi da ya rubuta su ne ainihin babban muhimmancin abubuwan da muke jawo hankalin ainihin jama'a a kai Allah madaukakin sauke ya taimaka karatu ya yi karatu har mun kai shafi na 89 wanda insha Allahu ta'ala a yau za mu ƙarƙare a zuwa shafi na 90 idan ba ku manta ba bayan da malam ya gama kawo hadisan daidaita sahu ya kawo kuma yadda annabi yake nufin a daidaita sahu ya kuma daidaita waɗannan hadisai da fahimtar da sahabbai suka ainihin yi musu cewa ashe haɗa sahu abu na farko ana nufin a tsaida ƙafafuwa su fuskanci alƙibla abu na biyu kowane musulmi in ya zo ya jingina sawun shi tare da sawun ɗan uwan shi musulmi ba da kuntatawa ba ba da matsawa ba wato kai kada ka kuntata shi ma kuma kar ka kuntata mishi ina son ku ba da muhimmancin wannan domin galibin waɗanda ke kokarin kuma raya wannan sunnar wani lokacin zaka ga a kuntace suke sallah ko kuma suna kuntatawa wasu wannan kuma ya saba wa hadisin da domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tausasa wa ɗan uwanku bayan wannan da malam ya gama kawowa sai kawo cewa amma an samu wani marubuci a zamanin nan ya yi rubuce-rubuce waɗanda yake nuna cewa a'a waɗannan hadisai ba ma'anarsu kenan ba cewa sai an haɗa sahu da sahu sai an haɗa kafada da kafada sai an yi saitin wuya da wuya sai an yi saitin gwiwa da gwiwa idan kafa da idan kafa yace abinda kawai hadisan ke nufi shine kawai ba da muhimmanci dangane da hada sahu amma yin wannan siffofin to kari ne bid'a ce kuma shishigi ne da zakewa a cikin ainihin fahimtar sunna muka ji malam ya mai da martani dangane da wannan magana sai ce to kaga abin da ya ja wannan mutumin ya bata ko shine ya dauki asalin hadisan ne a bisa fahimtar shi, amma bai dauki hadisan a bisa fahimtar da annabi ya fassara su da kuma fahimtar da sahabbai suka yi hadisan ba. Mun wannan karatu mu dan gota wurin kadan sai ainihin lokaci ya kure mana, dan haka zan dauko daga inda yake tambayun. Min ajli zalika kanat da'watuna la ta'tamidu 'ala al-kitabi was-sunnati faqat. To saboda tsoron irin wannan wauta da kuma tsoron irin wannan kuskure da kuma tsoron irin wannan mummunar fahimta wa al-Qur'ani da hadisi, to wasaka ya kasance mu da'awar mu to ba ta dogara ne akan Qur'ani da sunna ba kadai, kama walhaju ghawruna bizalika, kamar yadda wasu mu suke fitowa karara suke fadin haka, bi ikhtilafi tijahati, sabanin manufofin su wa manahijihin da kuma sabanin tafarkin su, mabambantan kungiyoyi da dariku da mutanen movements, wato wadanda ainihin suke nuna su ɗan zamani ne kansu ya waye, dan haka su suna kafa kungiyoyi ne na yan degree da kungiyoyi ne na matasa da makamantan su, dukkanin su da sabanin manufofin su da sunayen kungiyoyin su zaka ji suna fitowa karara suna cewa suna kira zuwa ga Qur'ani da sunna, suna aiki da Qur'ani da sunna. To mu da'awar mu, in nace mu ina nufin mu su Muhammad Awwal Adam da aka fi sani da Albani na Zaria, in nace mu mu dan salafiya, in nace mu ina nufin mu daliban darul hadisi salafiya da ke nan Zaria a Najeriya, mu kam wa innamal kitabu was sunna wa ala fahmi salaf salih, mu da'awar mu ta dogara ne akan Qur'ani da sunna da kuma fahimtar magabata na kwarai. Malamin cewa la yadhunnu dhannun annahu laysa ala hadha alqaidi fahmu as-salaf as-salih dalilun, kada fa wani ya taba zaton cewa wannan kaidin da muka yi cewa dole a fahimci Qur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai, kar ka taba zaton cewa wai wannan maganar ba ta da ainihin dalili, bal alaihi adillatun min kitabillah wa sunnatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akwai dalilai masu yawa daga littafin Allah da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na daga cikin dalilan alqur'ani wa man yushaqiqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا, wanda duk yake saba wa manzon Allah bayan gaskiya ta bayyana, bayan hujja ta bayyana gare shi, yake bin wata hanya wadda ba ta mu'minai ba, to zamu lazimta mishi abin da ya nema wa kanshi na bata, tunda da ya bata yake nema to bari mu bar shi ya bata a nan duniya kenan, a ranar lahira kuma mu saka shi cikin wutar jahannama, tur a ce jahannama ita ce makomashi. Ita wannan ayar tana fadakar da musulmi akan cewa lallai ne duk abin da zaka bi na alqur'ani ko na sunna, duk abin da zaka bi na musulunci, to dole ne ka dawo kan shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bari na dauko muku misali wanda ne magana a jiya, sun hada muku da tafsirin ayar don ku fahimci me nake nufi a taƙaice. A jiya ne magana dangane da ruqya, idan yanzu aljani ya kama mutum ko aka yi mishi asiri ko kambin baka ko wani tsafi, in aka gabatar da shi wurin ka a matsayin ka na malami, sai ka dauko ayar alqur'ani cewa annabi ya ce a karanta ayatul kursiyyi sai ka karanta, shikenan sai ka tofa mishi ce man habbatu sauda dukka kawo ka bayar, sannan kaga ayatul kursiyyi ka karanta ko fatiha ka karanta ko qul huwallahu ko sauki ko nasu, duk wannan qur'ani ne, habbatu sauda da ka kawo ka bayar hadisi ne a cikin Bukhari ya tabbatar, abin da kai kenan ana kawo shi, to sai mu ce na'am kai aiki da alqur'ani da sunna amma baka bi shari'a annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi in ya aje mutum zai mishi ruqya ko zai karya mishi asiri ko makamantan haka, sai ya fara da wa'azi, sai ya bincike shi dangane da wasu abubuwa tukuna waɗanda ke tattare da shi ko na shirka ko makamantan haka, domin ya gyara ya bashi shawara ya wa'azantar da shi, to sa'annan sai ya mishi ruqyar. dan haka wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafin yayi ruku'ar idan yayi haka bukata ta biya sai zama ma an wadatu daga yin ruku'a din to kaga yanzu wancan da kai ainihin kama goshin shi ka karanta mishi ayatul kursi daga zuwa kai mishi duk waɗannan abubuwa sai mu ce na'am ka aiki da alqur'ani habbatu sauda ka aiki da sunna amma kuma ba haka annabi yake ba dan haka wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda to kaji amma ba za a ce kawo bid'a ba sai in shari'a ta bayyana gare ka sai an samu wani malami na sunna ya gaya maka amma fa yadda ka dauki hadisan ro ka dauki hadisan haka tsura su kai aiki da su ba tare da ka dubi shi annabi in zai yi yaya yake yi ba to shikenan sai a ce gaskiya kawo ganganci amma in baka samu wani malami ya bayyana maka ba iya abin da ka iya kenan na'am abin da kai yana nan a kuskure amma kai ba abin zargi bane a kai sai dai kuma ana ce da kai ka ringa tafiya kana nemo ilimi wurin masu shi ko kun fahimta jama'a Allah ya ji kan alƙali Abubakar Mahmud Gumi duk wanda ke sauraron shi ko da bai san shi ba a dukkan san da zai fara karatun Bukhari da Muslim har ya rasu sai ya bude da wannan ayar idan ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi sai ya ce kuma ba za ka fahimci Qur'ani da hadisi ba sai ka bi fahimtar magabata sai ya cike da wannan aya sannan sai ya ce Buhari shine mafi ingancin littafi da aka rubuta wannan shine tushen salafiyanci a Najeriya wanda wani mara kunyar yaro wai ya kira Abubakar Gumi shine tushen wahabiyanci a Najeriya wallahi kalmar bata yi mana zafi ba amma na ce mishi mara kunya ne saboda ya faɗi ne da nufin rashin kunya domin na'am wannan wahabiyanci ne kuma alhamdulillah mun gode Allah da Allah madaukakin sarki ya samu mu wahabiyawa ne in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana muqirru bi annani wahabi idan dai mabiyin al-wahhab shine da wahabi wallahi jama'a ga daya kun samu ni ina tabbatar muku da cewa ba wahabi ne an fi sharika anil ilahi wa laysa li rabbun siwa al-mutafarrid al-wahhabi ina kore shirka ga Allah kuma wallahi ba mu da wani ubangiji sai kwaya daya wannan al-wahhab din wannan gaskiyar labari haka ne muku abin da muke cewa da kalma ta madabi a matsayin mu na daliban ilimi ga wannan bijimin malami wanda duniyar zamanin shi ta she da kushi waye abin da muke cewa Abubakar Gumi shine tushen da'awa ta salafiya a wannan zamanin a Najeriya wannan ita ce kalmar gaskiya cikin mutuntawa ba cikin rashin kunya ba amma in ka faɗi cewa Abubakar Gumi shine shugaban ko cibiyar ko shi ya assasa wahabiyanci a Najeriya ko kadan ba kai kuskure ba sai dai da ike da uslubi ne na cin mutunci da rashin kunya to wannan kuma kan domin a bisa manhajin da mu malaman mu ahlus sunna suka yi mana tarbiyya ba mu cin mutuncin wanda ya kasance malami ne ko da muna da bambancin kungiya ko dariqa ko manhaji ko mazhabi da shi idan abin da ya bamu yadda ba na'am za mu iya bayyana ba mu yadda ba amma da uslubi na mutuntawa ni da ka ganni din nan duk da yabo da zan yi wa Abubakar Gumi ko nake mishi amma akwai abubuwan da in yayi su kuskure ne zan tabbatar da cewa kuskure ne kuma ko kadan wannan baya nuna cewa yanzu na dawo na rena shi dan haka gaskiyar labari Abubakar Gumi shine ainihin uban da'awar salafiya a wannan zamanin kusan zamu iya cewa wannan ayar tun ba mu kai ta ba a alqur'ani muka haddace ta a bakin Abubakar Gumi wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ni dai tun ban kai ta ba ban san a ina ma tace alqur'ani ba tun ina dan tsigigi da ni nake jin ta a bakin Abubakar Gumi hanna haddace ta kuma kullun zai kawo ta ne sharar fage da karanta hadisi dan ya nuna amma fa hadisan ko ka karanta su ba za ka fahimce su ba sai in ka bi shiriyar da sahabban nan suke akai su ne kullun yake kira malaman farko su ne mai risala da yazo a farko farkon muqaddimar risala yace ainihin abi salaf wattiba'u salafi waqtifa'u atharihim, yace a rinka bin malaman farko, a farinka tsayawa inda suka tsaya, ka a ƙara giya, ka a ƙara kuloci, a tsaya inda waɗannan suka tsaya. Idan aka gaza ko aka ƙara, to matsala ta faru. Saboda haka gaskiya mu da ke da'awa, mu muna da'awa ne zuwa ga bin Al-Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar malaman farko. Don haka duk abin da muka gani a cikin Al-Qur'ani ko a hadisi, sai mu ce to amma yaya shiriyar Annabi take wajen yin abin? Bari muku karamin misali dangane da wannan. Shine kowa ya san dan wake da mai da yaji, idan ya hadu aka dauke shi aka ci, ana samun koshi da gamsuwa da biyan bukata. To kuma akwai hanyoyi da yawa da za a bi a kai dan wake da mai da yaji cikin baki. Akwai hanyar cikin ciki, daga cikin hanyoyin akwai baki, daga cikin hanyoyin akwai kunne, daga cikin hanyoyin akwai ainihin hanci. To idan ka dauki dan wake da mai da yaji ka bibe shi ta hanci, in ka tura shi a hankali zai kai ciki har ka ji ka koshi. Amma kaga baka bi shiriyar Hausawa wajen cin dan wake ba, dan haka dan waken nan zai baka wahala kuma za ka yi nadamar cin shi. Amma baka ci kuma ya kai cikin, amma shiriyar ce baka ji ba. Amma dan waken ka ci da man da yaji har da magen shi. Idan kun fahimci wannan, hakikanin abin da muke gaya wa mutane bai wuce wannan ba. Shine duk abin da ka zo za ka yi ka dubi, to shi abin eh haka ne. Ana sanya wa mota man fetur, amma a ina ake sa mata? A tanki ko a lagireto? A tanki. To in ka dubi fetur ka zuba a lagireto, ka dubi injin oil ka zuba a tanki, ka dubi cikin injin kuma sai ka zuba ruwa. Duk abin da mota ke bukata ka zuba ko baka zuba ba, amma baka bi shiriyar baturen da ya kera ta ba. To jama'a, abin fa da muke kira zuwa gare shi bai gaza wannan ba. Lallai ga man fetur, lallai ga injin oil, lallai ga ruwa, to haka lallai ga Qur'ani ga hadisi kaya aiki da su. Amma shi Annabi din ya yayi aiki da su sai baka waiwayi wannan ba. Almajiran shi da ya fara yayewa daga makarantar, yaya suka yi aiki, yaya suka fahimta, wacce fahimta ya daura su akai, wacce fahimta ya gansu akai ya rabu da su, duk sai baka waiwayi wannan ba gaba daya. To shikenan gaskiya ba tare da dukkan wata kara ba a wurin mu kabata, sai ka ce a in yi aiki da Qur'ani da hadisi ku ce na bata. Gaskiyar lamari mu abinda muke cewa ma fa ba da Qur'ani da hadisi ka yi aiki ba, ka yi aiki da hankalinka ne kawai. Domin dukkanin wanda ya sai na'ura zai aiki da ita sai ya binciki waɗanda suka san yadda ake aiki da ita. In ba haka ba sai ya karanci takaddar da ke bayyana yadda ake aiki da ita. In ba haka ba, in ma na'urar ba za ta yi aiki yadda ya kamata ba, in ma ba zai ci moriyarta gaba ɗaya ba. Idan kun fahimci wannan jama'a, mu dai kun ji da'awarmu, sannan mu ba ma shiga cikin wata ƙungiya, mu kuma ba ma kafa ƙungiya, sannan ba ma riko da wata mazhaba ƙwaya ɗaya mu ce in ba ita ba ba ita ba. Amma mun yadda da dukkanin mazhabobin malaman Ahlus Sunna, kamar Shafi'iyya, kamar Malikiyya, kamar Hanabila, kamar Ahnaf, duk mun yadda da waɗannan mazhabobin, kuma muna ɗibowa daga manyan malamai na ainihin kowace mazhaba, kuma muna karantar da dukkanin littattafan fiqhinsu. To amma menene bambancin mu da malaman da muka samu suna da'awa a Najeriya? Bambancin mu shine su sun rike waɗannan littattafan ne gam, suna kiran kansu su Malikiyya ne, kuma babu ruwansu da mazhabin Shafi'iyya ko Hanabila ko makamantan haka. Mu kuwa sai muka ce a'a, haka kuskure ne. abin da yake daidai shine dukkanin mazhabobin shari'a ce zaka iya daukowa daga kowace amma daukowar kuma tana buƙatar ilimin daukowan da tacewar to galibi sai a ce to ai wannan ilimin ne ka ba sai mu ce a dan ne ba za a je ayi ba a je ayi ilimin mana idan kai tsoho ne dan shekara 70 ka ji wannan magana yanzu ka makara shi dan ka dan shekara 20 me yasa ba za ka tura shi je irin wannan ilimin ba jama'a an fahimta a shekarun jiya nake fada wa wasu wanda tije muna zaune da shi nace yau kusan shekara 30 da ta wuce shekara 32 da ta wuce jama'a 1982 kenan ko shekara 30 rikici ya taso a arewacin Najeriya dinnan dangane da mas'ala ta tasmi'i mas'ala sami Allahu liman hamida mu da aka haifa a muciya tsakanin muciya da cikaji babban malamin mu da muka tashi limami shine malam Hudu cikaji Allah ya gafarta mishi da muka dauki wannan mas'ala muka je gare shi yana sai saurare mu sai yace to wannan maganar da kuka kawo gaskiya ce ita ce mas'alar daga murya bayan liman afwan ladanci ladanci mutanen Yola da Taraba suna cewa zakaranci to labanci yace gaskiya ce yace amma kun ga waɗannan dalilan da kuka kawo wallahi ni kaina ban san su ba amma kun san abin da za mu yi bala a tara malamai aka tara malamai akai maganganu lokacin sai kai ya zafi sai aka dauka malam Hudu ya daure mana gindi kuma ya goyi bayan mu sai ce a shi ya ga gaskiya ne kuma ya yarda da ita to sai aka diba aka tafi wurin malam Bakar Gumi ya raba gaddama ka tafi da iya sunna da fiqh sunna da sunna salaman kwashin tafai mu a lokacin waɗanda mu ne za mu karanta mu yi bayani duka mu ba mu wuce shekara 18 ko 20 ba to su kuma su ne manyan malamai da aka je malam yace malam Hudu to matso zo kai bayani sai yace a ni dan rakiya ne ga malaman nan yace waɗanda yace to ku matso yake tafi da ku muka ce gashi muka yi bayani ce to ku bude ku karanta aka bude aka karanta to malam Bakar kuma sai ya aje matsalar gefe guda sai dubu malam Hudu sai ce to kai akwai aiki fa waɗanga in ya zama sun fara karanta irin waɗannan tafai to wallahi ku tashi ce to ni abin da zan gaya muku kenan amma abin da sun ka faɗi gaskiya ne amma dai ni abin muke ce muku ku tashi tsaye shikenan aka dawo kun ji abin da ya kwantar da matsala a nan Zaria idan ka tafi Bauchi Gombe har yaƙe-yaƙe har Dambe an yi da Jalingo amma mu nan dama tunda manyan suka gamsu aka tafi wurin Helkwata kuma shikenan Helkwata ta yi nasiha jama'a mun fahimta to abin da muke cewa shine wallahi idan wannan ilimin da ake magana baka da shi madadin kai faɗa sai ka cewa kuna ganin ga manyan professors nan yan shekara 60-70 da ilimin computer ya zo ya same su da su sani ba fada suka yi ko dai tura dan shi zai kware ko kuma shi kuma ya zo ya jawo wani dan karamin yaro ya rinka koya mishi a daki professor da ya yi ni daga jami'a jama'a a harkar jarida da turanci professor Kevin Sowago in ya muni ne daga ingila ya gama PhD shi a turanci bai iya computer ba amma wuri na yanzu koya ina faɗi ne nan ba don alfahari ba munasaba ce ta kama tasowa yake sai zo ɗaki na sai same ni muna wasa da dariya sai mu zo muna yi har wata ran sai ya nemi mana lecture sai ta magana ta tashi sai buga misali a cikin ilimin computer sai yara sai suka prof aka tashi ana tsalle sai ce ku rena ne yaran nan kuna ganin ban san computer ba zan dawo ban fara muku karatun computer to a shahid shine abinda baka sani ba kai fada da shi karkai saboda haka bin alqur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf yana buƙatar ƙarin wani ilimi da za a je a yi domin a shi kenan sai a yi abin da ma'aikatan gwamnati suke ma'aikata in wani abu ya shigo ko wata na'ura ta shigo sai a tura su ne sai a tura su workshop taron ƙara juna ilimi menene su je su sanin makama aiki don su ƙara gano yaya al'amarin yake amma malaman mu sai su zabge ka zauna shi kenan bayan lokaci sai a ce iliminka ya expiring iliminka ya ƙare ka zama out of date Allah malaukakin sauke kiyaye to dan haka jama'a kun ji dan haka yanzu in kuka dauki ma'anar wannan aya da take cewa man yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira hanyar mu'minai mu'minan farko da za su gaskata akan wannan aya sune sahabbai to dan haka duk abin da aka ce maka ya zo sai ka ce to yawa shiryar sahabbai take game da abu ya ya ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar a yi abu an fahimta jama'a in ba haka ba za ka iya yi amma kuma sai zama daidai da na annabi sallallahu alaihi wa sallam to malam yace audun ala badin audun ala badin yace bari a koma inda aka ainihin wato a ci gaba daga inda aka tsaya dama matsalar sahuci ake magana malam yace to sal wajibu idan taswaytu sufufi ala sifati allati amara biha annabi sallallahu alaihi wa sallam to kenan dai yanzu abin da yake wajibi shine a rinka daidaita sahu a bisa siffar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni wa annamaha ashabahu kuma ya karantar da sahabban shi wa amilu biha kuma sahabban shi suka yi aiki da wannan sifa wa naqaluha ilaina kuma sahabban shi suka ciro mana labarin yadda annabi ya koyar da su da kuma yadda suka aikata wa la takunu hadhihi sifa illa bi ilzaqil qadam bil qadam wannan siffa ta hada sahu ba za ta kasance daidai da ta sahabbai ba sai ta kasance ana hada diddigen kafa da diddige idan kafa da idan kafa wa kama takunu bi ilzaqil mankib bil mankib haka nan kuma za ta kasance ne kadai ta hanyar hada kafada da kafada wa bi hadhihi sifa to da yin wannan sifan ne na'lamu al-farq bayna sufufi al-muslimina al-yawma fi as-salah za mu iya ganin ko za mu iya sanin bambancin da ke tsakanin sahun musulmi a yau a sallah wa bayna sufufi allati qala anha nu'man ibn bashir da kuma bambancin safafin da nu'man dan bashir sahabi yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusawwi sufufana annabi ya kasance yana daidaita sahun mu hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah kai ka ce yana daidaita kibiyoyi ne wannan idan ba mutumin kauye ba ko mahardi ba wanda zai gane wannan magana idan aka ɗibi kibiyoyi aka zura su a cikin gidansu da ake zura su to zaka ga shi wanda ya zura su zaka ga yana sa hannun shi yana ainihin daidaita bayan su haka sai kaga bayan nasu ya daidaitu da juna to yanzu yaran mu da yake ɗan boko ne ɗan primary ne ɗan kaza ce musu pencil yaya suke ganin ake hada pencil a cikin gidan shi pencil na rubutu zaka sai shi packet guda ya ake daidaita shi kowanne ya koma ya daidaitu da kowanne shine misali ko kun fahimta jama'a ko kuwa ya ake hada bakin takarda da bakin takarda misali yanzu a ce wannan gata A4 ce takarda ce wannan gashi irin ta rubutu ta yara da suke jarabawa da ita to nuna musu sai ka ce kaga haka kun ga haka eh to shine kaga nan din ya daidaitu da juna ba za a bar wani ya zoba haka ba to ka duba wannan shine misalin da sahabin nan yake akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daidaita sahunmu kai ka ce kibiyoyi ne yake daidaitawa to ka fada wannan te daidai da ta wannan kauri wannan ya daidai da na wannan ina fata an gane رواه مسلم الامام مسلم يروي تو wannan hadisi number ta 430 da ainihin wato shida abinda nake so in jawo hankalin mu anan ku tuna maganganun da malam yayi kuma limamai kar ku watsi da waɗannan maganganu cewa lallai liman zaka tsaya ai aikin hada sahu matsalar iqama za a yi ta ne ma tun kafin a fara daidaita sahu to sai dai anan ga wani jan hankali da nake mana idan aka kira sallah a masallaci jama'a ana bada tazara ta minti 15 zuwa 30 kafin a zo a yi sallah ya kamata ku san wannan game da kowace sallah saboda lokacin da kuka kira sallah wani bacci yake wani yana cikin wani uzuri to a daidai lokacin in ya zama daga kira sallah kun ta da iqama kamar ka ce wa mutum ne zo ka ci yana tahowa kuma sai ka ce ya kare ba tare da wani jinkiri ba dan yanzu ka ce hayya ala sala sai tashi alwala yana tawa kuma sai ji kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce taho sallah yana tawa kuma sai ka ce sai dai kuma ta kare jama'a mun fahimci wannan da kyau da haka in an kira sallah a rinka bada tazara wanda za ta bada damar kiran sallan ya fadakar da mutane mai alwalai tashi yayi mai wankan janaba ya je yayi wanda zai tafi nemo ruwa ya nemo wanda ma'aikaci ne yana da wasu suturu a jiki zai canza su ya samu yayi kaga minti 15 zuwa minti 30 ya isa haka wannan shine abin da yake daidai koda da wata azumi ne jama'a idan aka kira sallah mutane suka sha ruwa to shikenan can bayan minti 15-20 sai a zo sai a tada sallah amma kaga an kira sallan magriba ana kiran sallan magriba sai ka ji ladan yana haraba sallah alwala kowa ya jinkiri ya yi qaba sallah 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 Allahu akbar Allahu akbar shada la ilaha illallah akbar sai ga mutum ya gona sallah yana aman kaza kunu yana dawowa ta hanci ina fata an gane me yasa saboda yanzu daga auna abin ka zo kai ruku'u dole ya dawo dan bai je ko ina ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki kiyaye to malam yake cewa fawaidu taswiyatu sufufi malam zai karkare mana wannan karatu jama'a daga karke malam yake cewa ga fa'idojin hada sahu wani taswiyatu sufufi fawaidu azima wa kaseera hada sahu na da fa'idoji manya manya kuma masu yawa min hana daga cikin su awwalan man'u duhuli shayatin bainal musallin hada sahu yana hana shigar shedano tsakanin masallata masallata idan aka tada sallah tun daga kiran sallah hadisin bukhari yace da zara an taho za a kira sallah shedan da yaji an fara kiran sallah sai ya juya a guje yana tusa mai kara wai dan ta hana mishi jin kiran sallan ma idan yaji an gama kiran sallan sai ya dawo idan yaji an fara ikama sai sake juyawa a guje da yaji an gama sai sake dawowa kenan kiran sallah yana koran shedanu haka abin yake ba shi ne na musamman ka karanta littafin al-azkar na al-imam an-nawawi idan ya dawo to sai kuma ya fara shiga zukatan mutane sai ya rinka tuno maka abin da ba za ka iya tunowa ba to amma fa kullun na so ku gane in aka ce shedan fa shedan ba guda daya bane shedani suna ne kai na jinsi za su taho ga sunan burji kamar yadda muka ji annabi yace za su taho kamar ƴaƴan timaki bakake suna shiga tsakanin safafin musulmi suna haddasar da gaba da kiyayya shi yasa wani lokacin sai kaga kuna tsaye sahu ɗaya da mutum hakika ma baka daga kai ka ma dubi waye ba amma haka siddan suka ji kana jin haushin shi ban san ko ka taba lura da haka ba dan uwa sai ka ji kai baka kaunar shi sai ka ji kai bai iya ba sai ka ji yana kana neman ka gwasale shi daga zuciyarka dan uwanka ne musulmi sallah ya zo yi menene ya hada ka da shi baka ma san shi ba baka ma kalli fuskar shi ba wadannan shedanun ne suna shiga tsakankanin ku suna haddasar da kiyayya da gaba amma aka toshe kafafe to shikenan an hana su shiga din a karkashin haka hadisi yazo daga sahabi Abu Umama malam yace an Abi Umama ta kala rasul الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم من ذا الله يقول كديدي تصهنكم كديدي تكافئنكم وليلوا في أيدي إخوانكم فننكم توسساوا ينقوانكم وسد الخلل كتوشي كفاتي فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحظف سبب الشيطان ناشغاق كانونكم كما أنتماكي أي معنى يعني أولاد الضعن الصغار كما قال انا يا ان تماكي وما حديث الامام احمد يفتد شيء مجلد نبير شافي 262 قال المنذري اسناده لا باس به امام المنذري يجي اسناد حديثنا باشي ده وني لفي كو كدان قلت سيمان سمير يجي وهو صحيح لشواهده وانا حديث ما صحيح ني سبب ده yana da wasu ruwayoyin da zasu ƙara mishi sheda su ƙara mai ƙarfi jama'a kun ji hadisi na farko daga cikin hadisan da ke nuna muhimmancin hada sahu da kuma hadarin a ainihin wato barka fadin bawon hadisi na biyu da ke bayyana ainihin wato muhimmanci da fa'idojin da ke ainihin wato ga hada sahu na daga ciki hana shigar shedanu an ibn umar qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon allah yace la tazaru furujatin lishaitan kar ku sake ku bar kafafe domin shedan ya shiga tsakaninku. Wa qad taqaddama malam yace wannan hadisin ya gabata a baya in ba manta ba. Jimin hadisi na uku dake bayyana cewa shedanu na shiga tsakanin sahu in ba a toshe ba. An Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas yace manzon Allah yace inni ma'ara inni la'ara ash-shaytana yadkhulu min khalal as-saf. Manzon Allah yace ni fa ina ganin shedan yana shiga ta tsakankanin sahu ka annahal hadaf kamar ka ce ƴaƴan tumaki ne. Wa qad taqaddama malam yace wannan hadisin ya gabata. To kun ga abu na farko da zaka gane hada sahu na da fa'ida. Fa'ida farko ita ce yana hana shedanu shiga tsakanin musulmi. Samiyan na biyu ijtima'ul qulubi wa man ikhtilafiha. Hada sahu na yana samar da haduwar zuciya. Jama'a kun ji haduwar zuciya wanda ita ke kawo abin da Bahaushe ke kira hadin kai. To idan zukata suka hadu to shikenan sai kuma a ga man'un ikhtilafiha, shikenan sai a ga babu sauran sabani. To kenan hada sahu yana haifar da haduwar zuciya da kuma hana sabanin zuciya. Asalin jama'a sabanin zuciya shine sabani na farko, shine kuma ke haifar da duk wani sabani da ake gani. Shine zuciyarka ta saba da tawane, zuciyarka na kyamar wane, zuciyarka na kinshi, to sai ga kane ta mishi wasu munanan abubuwa, kane ta mishi wani mugun fata. To amma in aka samu zuciya ta hadu sannan ya zama babu sabanin ta, to masha Allah. Wanda yace wa fi zalika ahadithu minha, akwai hadisan annabi akan haka sallallahu alaihi wasallam daga ciki an al-bara'i ibn azib, bara'u dan azib qala yace qala rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم لا تختلفوا من ذن الله يتي جماعة كورن أصابع واتو ينزل أن شريعك أصهم فالكوكو تكرق أصهم نبي أيكم الإمام بذي ساعة وابوا أي شريعك با كصابع سنة الله يتي كصابع yadda aka shirya ku a na farko in kuka tashi na biyu haka, in kuka tashi na uku haka, to wannan shine hakikanin daidaita sahudin. To wannan dabi'ar ku ita ce za ta dawo ta haifar da daidaita sahudin a cikin rayuwa. Ku kiyaye jama'a, akwai abubuwa na dabi'u da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karanta a cikin wasu ibadoji da mu'amaloli domin za su dawo su tasiri a cikin rayuwa. Na daga cikin waɗannan abubuwan jama'a, duk lokacin da kuka zo cin abinci ku biyu ko ko uku, annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ka ci gabanka. Duk lokacin da abin da kuke ci kura-kura ne ko ɗeɗe ko kamar kosai ko ɗan wake ko kuli, sai ka ce to yadda kowa ke ɗauka ɗaya kai ma ɗaya za ka ɗauka. In har za ka sa tsinke ka tsikari ɗan wake guda biyu a halin ana kikarin ɗaiɗai, to sai ka ce jama'a eh ku yi min izini da Allah, ni ɗayan nan na sa shi a bakina bana jin inda ya makale. An fahimta jama'a? Amma in ba haka ba fa ka rinka cin biyu, jama'a suna cin ɗaya, to ka ci haram. Ka duba fa abinci ne aka ajiye, ka yi zalunci. To wannan zaluncin haka zai tafi a cikin ɗabi'unka. Duk lokacin da aka zo aka aje wata dukiya sai kai ka ga cewa kai kana so ka ɗiba fiye da ta jama'a, bismi national cake, saboda cewa wai ai wata dukiya ce ta ƙasa gaba ɗaya. Ku kiyaye wannan. To kun ga wannan madadin guda biyu ya isa nuna maka tarbiyyar manzon Allah game da ƙoƙarin mai da kowa ya zama adili sallallahu alaihi wasallam. Ka ci gabanka, kar ka ci gaban wani. Sannan in za ka ci fiye da na wani to ka nemi izini. In ba musulunci ba ina ake samun wannan? Wannan idan ba a shirya annabi ba a ina ake samun ta? Ba inda ake samu. Jama'a mun fahimta? Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sai annabi yake cewa kar ku saba, fatakhtalifa qulubukum, sai zukatanku su saba. Kenan sabani na sarari yana da tasiri a sabani na zuci. Idan a sarari kuka saba wannan ya can wancan ya can, to a zuciya ma za ku saba. To da kun saba a zuciya sai kiyaye juna. Wa qad taqaddama malam yace wannan hadisin ma gabata duk mun karanto su a baya kamar tunasarwa ne. Wannan ana yin jirwaye ne, wato ana koma ana tuno maka abubuwan da aka karanta ne. sannan malamin yake cewa ba anin nu'man ibn bashir daga nu'man dan bashir kana yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yace wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum wallahi jama'a ko ku tsaye da sahun ku ko kuma Allah ya saba zukatan ku kun ga duk wannan yana nuna cewa tsaye da sahu na da alaka wajen ne wajen haduwar kai toshe kafafe na da alaka wajen kaunar juna tsakanin musulmi to yanzu da a ce za a kira taro na malamai a ce ana neman hadin kan malamai sai ka zo da wannan karatun ka ce to ni ina ganin abin da za a yi a fara yin wani gyara madada daga gyaran sahu kuma malamin ne zai ce da Allah an zo magana taron hadin kai kana magana wani sahu amma an baro shi tunani ku ji magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi ko ku tsaye da sahunku ko kuma Allah madaukakin sarki ya saba tsakanin zukatanku shin ba za mu iya tunanin cewa mu yiwa wargaza sahu da aka yi a Najeriya nan ko a duniyar musulmin nan shine ya zama sababi ko kuma ɗaya daga cikin sababba masu ƙarfin wargajewar musulmi ba kuma duk wani taron haɗin kai a kira amma a shi kanshi taron ba sai a tashi da rikici don za ka yi mamaki sai a kira taro na haɗin kai jama'atu nasrul islam ita ake gani ita ce uwa a cikin ƙungiyoyin sarkin musulmi shi ake gani uba idan aka kira taron aka zo aka yi taron haɗin kan za ka tashi taron in sarkin musulmi ya ce wa na wuce kai mana limanci sai ga wasu sun rame ko kuma in suka daure suka bi sallar sai ga mutum ya tashi da nufin nafila sai ga ya sake sallar shi ko kuma can sai ka same su bayan motar su ga sunan sun sa limamin kungiyar su ko shehin dariƙar su yana sake musu sallah saboda mai saboda ya bi dan izala ya dai wa sarkin musulmi kara amma zai zo ya sake saboda mai ya bi dan dariƙa zai wa sarkin musulmi kara sai su zo su sake sai ka ce to kenan yanzu zaharan fasadu fil barri wal bahri malamai ne suka tafi taron hadin kai amma tun auren hadin kan ba su yadda sun bi juna sallah ba to me rage kuma za su dawo kenan su hada kan musulmi din to a dawo abu shiriyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da hasken karantawar shi a fara daga waɗannan mas'aloli waɗanda aka dauke su mas'aloli ne basifai wato ana ganin su ɗan ƙanana ne ba su kai sun komo ba ba anan take ba a cikin littafin bayanin wujubul hijrati ala al-ibad shehu yace kakkarasa ikkakka rina ta inda makiyi zai bullo maka karkare ne ta inda makiyi zai bullo maka yanzu ka ga nan aure na matsalar hada sahu ne ko to kun ji makiyan mu shedanu ta nan suke bullowa kuma suka tashi sai su turo ƴan kananan ƴaƴan su ƴan murimuri sai su zo da siffa kamar ƴaƴan tumaki annabi ya yi misali da ƴaƴan tumaki ne dan ka gane dan tinkiya inda duk baka tunani yana iya yin sadaf sai ya shiga sai a mamaki ba ta ina ya kai wancan wurin shi ya san yadda ya to haka annabi ya siffanta shedanu yadda duk bakwa tunani surf sai shedanun sai su zo sai su hada ku shi yasa ne maka misali kaji baka san wanda ke dama da kai ba amma sai ka ji kana kin shi sai ka ga kun idar da sallah kan ka tashi kana hararin mutum ko baka san shi ba me ya maka ba abin da ya maka musulmi ne ya zo ya yi sallah madadin ka miƙa mishi hannu assalamu alaikum bawan Allah ya aiki lafiya lau ni kamin na so in gane ka ko ina na san ka ne kaza kaza ka nuna mishi kauna ya ce a shi bako ne daga nan ku yi exchanging waya zumunci ya faru fa'idar sallar jami'i amma sai zama a ka tafi ne ma ka daga takalman ka ka zubar can gaba ka bi takalman Abuja ka sa kai kana hararin mutane ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine dai sai ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle dai ku tsaye da sahunku ko kuma Allah ya saba ainihin tsakanin zukatanku sahihun rawahu Abu Dawud wannan hadisi sahihi ne Abu Dawud ya rawaito shi a lamba ta 662 hadisi na uku dake bayani akan muhimmancin haduwar zuciya sakamakon haduwar sahu da kuma hana sabanin zuciya saboda hada sahu an abi mas'ud daga sahabi abu mas'ud al-badri ku kiyaye abu mas'ud al-badri ibn mas'ud kuma abu mas'ud al-badri ibn mas'ud shi kuwa al-muhajiri ne haka ibn mas'ud abu abdullah qala yake cewa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace istawu ku daidaitu wala takhtalifu kaku saba fa takhtalifa qulubukum in kuka saba sai zukatan ku sai su saba wannan hadisi muslim ya rawaito shi a lamba ta 432 kun gane annabi yana cewa ku daidaitu kaku saba domin in kuka saba zukatan ku za su saba duk waɗannan hadisai na bayyana mana muhimmancin hada sahu da kuma alakar haduwar sahu da haduwar zuciya da kuma hadarin sabawa a sahu da kuma alakar sabanin sahu yana da alaka da sabanin zuciya salisan na daga cikin darussa har wa yau waɗanda za a dauka a cikin fa'idojin hada sahu malam yake cewa itmamus salati wa iqamatuha cikuwar sallah sallah tana cika ne da cikar sahu wa iqamatuha kuma sallah tana tsayuwa ne yanzu an tsaye da ita da tsayuwar sahu wa fi zalika jaa hadithu Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala akan naka hadithin Anas yazo Allah ya kara mishi yarda yace qala sallallahu alaihi wa alihi sallama sawu sufufakum maza Allah yace ku daidaita sahunku fa inna taswata as-saff min tamamis salah domin daidaita sahu na daga cikon sallah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito na hadisi wa fi riwayati البخاري أتكلم رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة النبي يجد من ديد تسهونا دجتك صلاة كما إن سهوا ديد تصلى تاجك إذا سهوا ديد تبا فإنا لله وإنا إليه راجعون صلاة تاسا متنقرة حكما إذا سهوا سيا صلاة تاسا يو إذا سهوا بيسيا با تصلى تاسا مجيبي وفي رواية ابن خزيمة أتكلم رواية ومن حديث da Ibn Khuzaimah yayi tashi riwaya cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi inna min husnis salah na daga cikin kyawun sallah iqamatus saf an fahimta tsayida sahu na daga cikin kyawun sallah na daga cikin abin da ke kyautata sallah to kaga karkatar da sahu da rashin hada sahu fa na nuna na sallah al-imam ibn majah ay ibn khuzaimah ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 1543 to malam samir in ba ku manta ba tun a farko ya ce ya dubo waɗannan maganganu ne daga wani littafi nashi mai suna sunanul mahjura ko sai ya ce intaha mulakhasan maganganun da ya dubo iyakacin su kenan amma sai ce maka ya kawo su ne a takaice yayi samarize nasu ne ya takaita maka su ne to daga ƙarshe bari ku ji yadda mu masu da'awar salafiya muke idan muka kira mutum zuwa ga abin da yake daidai muka fadakar da shi to ba kuma za mu kallafa cewa dole sai ya bi ba ba za mu ce in bai bi ba a je ai mai duka ba ba a'a sai kuma mu yi addu'a shikenan mun yi abin da muke gani ya haukan mu sai malam samir ya ce wallahi as'al an yansura kitabahu wa sunnata nabiyhi Allah kadai nake roko ya taimaki littafin shi da sunnar annabi shi Allah kadai nake roko haka wa an yuwaffiqa al-jami'a li khairil hadi wa ahsanha sannan kuma ina fatar Allah madaukakin sarki ya datar da dukkanin musulmi ga mafificiyar shari'a kuma shari'ar da ta fi kowace kyau kun fahimta jama'a kaga Allah ya taimaki littafin shi da sunnar annabi shi sannan kuma Allah ya datar da dukkan musulmi ga shari'ar da take ita ce alheri kuma ita ce mafi kyawun shari'a hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama shari'ar nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a musulmi wannan shine karshen karatun da muka nufi ne daga cikin wannan littafi Umdatul Ahkam al-Kubra wallafar al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jamma'ini Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna daga karshe abinda muke cewa Allah madaukakin sarki ya datar da mu gaba daya zuwa gaban al-Qur'ani da Sunna a bisa hasken fahimtar magabata mutanen kirki Allah madaukakin sarki ya tsare zukatanmu daga karkata da sabani da shirka da riya da ainihin sum'a Allah madaukakin sarki ya karba ibadojinmu kuma muna fatan Allah ya datar da kowane musulmi ya dace da shari'ar annabi akan komai kuma musulmi kamar da muka faɗi wannan shine ƙarshen karatu amma da ma mun ce sai a rubuto tambayoyi waɗanda za mu fara karanta su tukuna insha Allah idan yanayi yayi sai mu ainihin amsa tambayoyin baki Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ya rubuto neman addu'a ne yace ina neman ainihin mutuwa shi da addu'a da sauran al'ummar musulmi baki daya dan uwa muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya biya maka bukatunka gaba ɗaya na alkhairi Allah madaukakin sarki kuma ya karɓa wannan addu'a da muka yi maka a ƙarƙashin haka mu ma muna jingina tamu bukatocin mu na alheri kaf Allah madaukakin sarki ya biya mana su wannan yace wannan yato ba mu sani ba namiji ne ko mace dan mafarkin ne naga kuma ya kama da namiji ina ganin mace ce tunda ta ce ni ina da ciki kaga mace ce kenan kaunan wahidan ni ina da ciki wata daya zuwa biyu ina fama da mafarki na ainihin ban tsoro kamar mafarkin ruwa da saura menene hasken shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wadannan masaloli to abu dai na farko shine ki ringa addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kiyaye ki daga duk wani sharri sannan abu na biyu ki tsaya ki yi wa kanki bincike ki ga ko kina da wani abu kakkare na wanda yake tsakaninki da Allah wanda ba daidai ba sannan dubi dama da hagu fara da duba iyayenki yaya kike tare da iyayenki iyayenki sai rasu ya kuka rabu a yanzu gidan aure kike yaya kike zaune ke da mijinki a kina da kishiyoyi yaya kike zaune da kishiyoyi a ba kishiyoyi bane zaman gidan haya ya hada ku yaya ake dangane da ke da su a yaya kike da makwabtanki yaya kike dangane da kula da amanar dukiyar mijinki ko kuma yaya da mijinki ya bari amana a hannunki a waɗannan marayu da ƴaƴan riko da aka bar miki yaya yaya kike mu'amalanta ƴaƴan kishiyoyinki Allah madaukakin sarki yana da hanyoyi da yake bi ya jarabci dan adam sakamakon wani laifi da yake mishi ko ta yaya kaga mummunan mafarki ko to na daga cikin hanyoyin da Allah kan bi azabtar da dan adam kullun ya rinka razana ka a cikin mafarki wannan ma yana daga cikin hanyar da Allah madaukakin sarki yakan yi wa wasu masu mishi laifi da ainihin abin nan ukuba akai to duk in kika duba waɗannan hanyoyi kika kokari kika gyara ki yawaita istighfari ki yawaita salati ki yawaita addu'a sannan kamar yadda muka yi ishara a baya ki yawaita sadaka sadaka annabi na umarni da ita a kowane hali kaga ranar sallah ranar farin ciki amma manzon Allah yana umarni da sadaka yana cewa ayi sadaka a ƙarƙashin haka aka shar'anta wata zakka da wata sadaka ta musamman a ranar ƙaramar sallah ita ce zakkar fiddakai ko sadakar fiddakai to duk sai ki dubi waɗannan abubuwa to bayan nan kuma ki yawaita karatun ainihin suratul fatiha ki yawaita karatun ayatul kursi sannan ki yawaita karatun qalaqil falaq da nasu da qul huwallahu to bayan wannan ga matakin da zai biyo baya wanda shine zaki dauka a matakin ƙarshe samu man habbatu sauda ki rinka karanta suratul fatiha kina karanta ayatul kursi da qul huwallahu da falaq da nasu kina tofawa a cikin man habbatu sauda kina shafawa a kirjinki da goshinki da kuma maraki har zuwa farjin naki galibin irin waɗannan mafarkan suna faruwa ne ga matan da yake suke fama da matsalolin da ake kira namijin dare to in har ciki ya shiga sai kuma kaga ta ci gaba da mafarkin ruwa ko mafarkin shanu ko mafarkin jarirai ko kuma tana mafarkin danyen nama ko mafarkin jini to in irin wannan mafarkin ya tsanani in ba kiyaye wa ubangiji bane sai kaga kuma cikin ya zube to amma waɗannan matakai in kika dauke su bai wa Allah insha Allah ta'ala ne muke fatan alheri cikin nan ba zai zube ba kin ji matakin farko dangane da mahabbatus sauda shi mahabbatus sauda din ba nafka shi zaki rinka yi ba zaki rinka shafa shi ne ka dan kamar yadda kike shafa man shafawa ki dan dangwala ka dan ki shafa a goshinki ki shafa a kirjinki sannan kuma ki shafa ainihin amara ki har zuwa gaban farjinki sai kuma daga yin wannan sai ki alwala sai ki je ki kwanta ko kuma in kin yi alwala din sai ki zo ki shashafa sai ki kwanta abu na biyu kowace rana ki rinka samun ruwa kina karatun qul huwallahu da falaq da nasi a ciki kina sha kina wanka in so samu ne ke kika fi dace ki wa kanki Allahumma sai inda wani uzuri sai ki samu wani ko mijinki ko wani ya rinka tofa miki wadannan da ikon Allah wannan mas'ala za ta ainihin wuce insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan yace wajen daidaita kafa za a jera dogaye ne waje daya a abin ba faritin soja bane dan uwa wato wai za a jera dogaye ne waje daya kuma gajeruri daya a ba haka bane da dogo da gajeruri ko da yake tudun su ya sha bamban amma akwai yadda in sun aje kafadun su saiti za a iya ganewa haka kuma dogo da gajeruri in sun aje kafafuwan su sun yi saiti da juna za a iya ganewa na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka ka duba kamar katanga ce wata katanga za ta yi daukan bulo biyar a zo kuma jikinta kuma a sake jingina wata tana da bulo uku wata kuma tana da bulo shida amma kuma za a iya ganin ta miƙe amma a wajen tsayifa wannan tafi wannan saboda haka dogo da gajere ba su hada kafadar suri guda ne insha Allah wajen sallah yace tsakanin mai takalmi da mara takalmi ko masu takalma to yaya sahun zai kasance sahun zai kasance kamar yadda aka faɗi din nan a haka yana saye da takalmin shi din nan kai ko baka saye da takalmi a haka din za ku ainihin daidaita da gurgurdan yadda takalmin shi yake haka za ku daidaita ina fata an gane ya ba a rinka gane karkacewar kirji a karkacewar kirji ai abu ne mai sauki shine duk sanda kirjin wani ya baude daga cikin sahu domin bayan an gama tsaye da sahun so ake liman ya tsaya gefe guda ya hangiya ya sahun yake ko kuma ya ainihin shiga yana duba tsakanin wani da wani yana gyarawa wannan shine abin da yake daidai don haka abu ne mai sauki a iya gane cewa sahu kaza ya karkace ko ya baude Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan yana magana ne dangane da tambayar farko idan kamar bata gama bayyana gare ni ba amma ga shi yana cewa shin an samu aikin sahabbai akan cewa idan sahun gaba ya cika za a fara daga bangaren dama kamar yadda aka samu wajen hada sahu kware da gaske shine in baka manta bane ishara akan tantafai guda biyu littafin tamamul minna da littafin ainihin fatul bari mujalladi na biyu ma'ana sahun farko ya cika to na biyu daga ina za a dauko shi daga dama za a dauko shi haka yake wannan ba mu shakka akai wato sai an horar da musamman daliban ilimi akan karatun littafai irin su musannaf na ibnu abi shayba da musannaf na abdul razzaq sanani da littafin al-athar na al-imam ibnu jarir al-tabari wadannan littafai da makamantan su kamar su sunan kubra ta baihaqi da littafin muwatta na imam malik wadannan littafai suna bada muhimmanci wajen ruwaito ayyukan sahabbai anan ne zaka ga kusan komai da kake nema sai kaga a ce maka ga yadda sahabbai suka yi wasu manyan malamai ne su malaman su bukhari da muslim ne da suka dubi daliban su sun ba da ƙarfi ne wajen tattara waɗannan su kuma sai suka tare waccan kwana sai suka yi tarwaito ainihin hadisai da fatoyin sahabbai shi ko ibnu jarir na tabari kamar sa'an su imam al-bukhari ne bayan ya rubuta tafsiri da tarihi kuma ya ba da muhimmanci wajen ruwaito waɗannan insha Allah ta'ala ayi hakuri insha Allah ta'ala nan da wata ɗaya wata biyu muna fatan mun gama aikin library dinmu za mu tattara littafan hadisai wuri guda littafan aqida wuri guda duk wasu littafai in Allah ya so za a ware su wuri guda yadda ana faɗin wata magana ko kai ba dan darul hadisi bane sai ka iya zuwa ka ce ka zo bincike ne baka abin nan sai ka ce maka hauri ka baka zauna ka shirin kai ta karatun ka kwana baka wuni baka kwana biyar baka kai dai ka kullo garin roban ka da suka rinka aleda insha Allah ta'ala abin da ake kenan jama'a ka zo kai ta karatun ta fanta sai ne ga sunan an tara su kusan muna cewa alhamdulillah babu littafin da za a ce ya zama madogara a duniyar ilimi jama'a sai da ya zama Allah madaukakin sauki ya mallaka mana ba mu muka mallaka wa kanmu ba Allah ne ya mallaka mana inda za a gane hikimar Allah kenan shekaran jejiyan nan cikon sahihu muslim cikon sharhin sahihu muslim malamin mu malam Muhammad Ali Adam ya aiko min su daga Makka shekaran jiya Alhaji Murtala ya dawo ya kawo mana su kaga mu yanzu wannan daga Allah ne na san an gama littafin tuni amma ban san an gama bugawa ba amma sai dan shi Abdulljalil zai bugo mini cewa malam ya ce an gama buga kaza daren nan ya bugo mini yaron ya ce malam ya ce yanzu ya kai mujalladi na 17 na sharhin Tirmidhi yayi sharhin Sunan Nasa'i Zakhiratul Uqba yazo yayi sharhin Sahih Muslim to yanzu kuma yana cikin sharhin Tirmidhi mako biyu da suka wuce dan shi yayi mun ya ce malam ya ce in ga ma yau ya kai mujalladi na 17 na sharhin Tirmidhi irin waɗannan wani lokacin zamu karanta a internet yau an buga littafi kaza kuma ya sauka a kasuwa kuɗin shi kaza ne sai mu duba muna da aboki a ƙasar yanzu aikawa da kuɗi ko ina yau mai abu ne mai sauki sai ka canza sai ka tura mishi da ka tura mishi sai ka ce da Allah je ka ka siyo mini in ka siyo sai ka je ka aiko shikenan sai a tafi airport sai a je a karba ya zo shikenan insha Allah ta'ala so kusan zamu iya bugun kirji mu ce in dai littafi ne na addinin musulunci da turanci ko da larabci to insha Allah ta'ala Allah ya mallaka mana a makarantar nan alhamdulillah mun gode wa Allah so da waɗannan ainihin hadisai ko waɗannan tafsir suna tattara ire-iren waɗannan insha Allah ba za ka dauki musallan na ainihin al-Imam Abdurrazzaq da ka ga mamakin Allah za ka yana tawaito fatoyin sahabbai ne yana tattara maka menene sahabbai suke akai game da kaza wani lokacin har in sun yi sabani akan wani kaza yace wani kaza yace sai da yana kawo maka Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan yake yana tambayar menene dalilin da yasa idan sahu ya cika sai kaga wasu sun daidaita sahu da ainihin wato sahun liman to abin da nake fahimta kamar ko daga tsakiya yake magana ko oho a wannan uzuri ne shari'ar musulunci ta kawo haka idan masallaci ya cika ko gurin sallah ya cika to in kaje ka tsaya saitin liman babu laifi in ma kaje gaban liman ka tsaya babu laifi amma da sharadin babu wuri ne a baya wannan karatun yana nan cikin Fathul Bari kuma yana nan cikin askari ina ma zaka samu askari tare da sharhin Malam Yahuza Fathul Jawad zaka ga ƙarin bayani akan haka babu laifi jama'a amma inda gangan ne kawai ka zo ka tsaya saitin liman ko gaban liman to wannan malamai sai su sanar ka bace ba ko ta baci wannan yace shin ya dace ko ya halatta yara su zama a sahun farko kuma ya matsayin hadisin da yake cewa a nisanta yara daga masallaci yara ana hada sahu da su idan sun zama mumayyizai wato in sun yi wayo-wayon da in sun tsaya a sahun ba za su tafi ba amma in hada sahu da shi an jima ya ji wata bukata ta taso ko kuma ya manta sallah ake kawai da ya hangi abokin shi sai ya ruga a guje ya tafi to wannan sai a tara su a ƙarshen masallaci ko a ƙarshen wuri amma duk yaron da aka san ya zama mumayyizi ko da bai balaga ba to ana hada sahu da su kamar yadda ake hadawa da manya ku karanta fiqh sunna ya tattauna wannan masalar dangane da hadisin cewa a kori yara da mahaukata daga masallaci ko a nesanta su malamai sun bayyana ainihin waɗannan hadisai ba su ainihin inganta ba ba ma hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba al-imam ash-shawkani a cikin littafin shi al-fawaid al-mawdu'a fi al-ahadith al-mawdu'a ya aini al-fawaid al-majmu'a fi al-ahadith al-mawdu'a ya bayyana cewa wannan hadisi ba daidai bane ba na annabi bane maganganun masu maganganu ne kawai suka wayo suka ce annabi ne ya faɗi wannan yace ina ga hukuncin koyon tarjama alqur'ani da ake yi a cikin zaure daidai ne akwai tarjama alqur'ani ai tarjama alqur'ani shine a karanta qur'ani daga wani yare sai kuma aidin a fassara shi da wani yare shine tarjama an fahimta daga wani yare zuwa wani yare babban malami malam Muhammad Salih bin Al-Utsaimin a cikin littafin shi mai suna Usulut Tafsir ba wai usulul tafsir da ya sharhi ta Ibn Taymiyyah ba Usaimin yana da nashi usulul tafsir to ya tattauna mas'ala dangane da tarjama amma tarjamar ta zama shi wanda yake fassarawa ya san alqur'ani da kyau kuma ya san larabcin qur'ani sannan kuma ya san yaren da yake fassarawa da kyau kai ya zama yana yin fassarar da take bayuwa zuwa ga abin da ba haka qur'anin yake cewa ba to babu ne shi koyon wannan amma kuma koyon wannan yana da alaka ne da kana koyon ilmomi da ka'idojin tafsiri ina fata an gane wai wannan yake cewa shin salafiyun na wannan zamani suna da shugaba ne a cikin su to ai kaga in aka ce salafiya na wannan zamani suna da shugaba ne a cikin su kenan an gudu ba a tsira ba wato kenan salafiyin din kungiya ce kenan to ai tunda ba kungiya bace wato shi salafiyancin methodology ne zaka je kai karatu ne kawai ka je ka samu ri ka zauna kana karantar da mutane shine amma sai zama a bisa manhajin salaf haka su Imam Malik suka yi su ne daga cikin malaman da za a ce almajiran sahabbai duk wanda ya karatu zuwa zai yaje zauna yana karantarwa ba wai sai ya shiga wata kungiya ba to amma abinda ake neman ya karanta shine Qur'ani da hadisi a bisa tafarkin salaf to shine sai a ce mishi salafi ce mishi salafi da cire shi daga cikin musulmi ba kamar yadda in ka dube shi ka ce wani bazan fare ne ai baka cire shi cikin Hausawa ba wani baka tsine ne ai baka cire shi cikin wato kana ƙara mayyaze shi ne saboda haka mu da ke bin manhajin salafiya muna da alaka ne ta ilimi ku kiyaye muna da alaka ne ta ilimi da junan mu a duk inda muke amma ba alaka ta kungiya ba yanzu kamar ni kusan duk malamin da na san salafi ne a duniya to mafi karancin ina da alaka kaji na ce na sani ban ce na san su duka ba amma duk wanda na san salafi ne to mafi karanci zan alakanta kaina da shi alaka ta buga waya shine idan ina neman ƙarin bayanin wani abu wanda ban sani ba tunda na san ya fi ni sani to sai in buga mishi waya ala gafata malam menene bayani dangane da kaza yaya kaza yake haka ni ma wasu sukan bugo min waya daga ko ina a bangarorin duniya daga Libya ne daga Algeria ne daga Morocco ne daga kasashen Syria ne daga kasashen Misra ne haka to alakan mu ta ilimi ce ba wai alaka ce ta cewa to yau za a yi tare salafiya ko za ka zo ba mu da irin wannan a'a sai dai ala gafata malam yanzu din nan ina karatun cikin Fathul Bari ne sai naga wani wuri wanda ban fahimta ba da Allah menene sai ya ce to shikenan Fathul Bari juz'i na nawa shafi na nawa to aje ka sake bugo mini waya sai je dauko nashi sai bude wani lokacin sai ka ji ma ya bugo maka waya sai ya ce bismillah to alakan mu ta ilimi ce ko kun fahimta ba alaka ce ta kungiyanci ba shi yasa kuka je waɗanda suka sanni na ta faɗin wata magana nace har malam Ja'far Mahmud Adam ya rasu so uku muka taba haduwa a duniya har ya rasu so uku muka taba haduwa a duniya to amma ka gani yake gani yake kungiyar mu daya to da kungiyar mu daya kaga taro za mu rinka yi mana abin amma wuri na farko da muka hadu taro ne da muka hadu a Jos akan matsalar koyawa alhazai aikin haji da kuma tabbatar da menene abubuwan da ya tabbata to yanzu kaga wannan haduwa ce ta me ta ilimi ba taro ne za a ce to shikenan zamu yi taro zamu yi kaza a'a taro ne na ilimi ko kun fahimta wuri na biyu da muka hadu da malam Ja'far a wurin aikin Hajji Amina ina tsammanin ko 2003 ko 2004 bai wuce minti 5 ba shi ma ina wa'azin na yawo da nasu fikata ne shi ma sai na ji shi ne ni sai na kashe tawa na shigo tunda ni ina yawo ne shi kuma ya zama stationed na shigo ma gaisa a gurguje shike ne ce mara albani kenan sai nace Allahu akbar Allahu akbar sai nace gaba na ja lasu fika ta ne baba shikenan to wuri na biyu kenan to wuri na uku wallahi ma bani iya tunawa a yanzu yau wato sai wa'azi da muka yi a cikin Kano kaji wadanda ma suka fi ni rike sun rike sai wurin wa'azi da muka yi a Kano wasu matasa sun ga yace ni wa'azi a Kano shi ma ainihin ya samu halartowa yayi mana share fage na wa'azin muka yi waya kuma wallahi so biyu ne ma muka tada yin waya ina haduwa ya tafi kenan so eh mamma ba haduwa Allahu so da haka ku ji wannan jama'a to galibi abinda yake damun wasu matasa waɗanda ba su san abinda ake kira manhajin ba sai su ce wai to a hada kungiya ta salafiya mana a'a an yi inkari nake yanzu ga su Salim ga su Samir ga su Mashhur suna mabambantan kasashe wasu suna Jordan wasu suna Masar wasu suna Saudi Arabia dukan su muna da alaka bugawa ne waya wani bugo mini waya in je wurin wani iyakar alaka kenan amma alakar fa ta ilimi ce kawai alakar iyakacin ta kenan ta ilimi ce a na samu labarin littafi kaza yanzu nan al-Awsad ne na al-Imam Ibn al-Munzir na samu labari ga sabon bugo an yi gashi kuma a wani bookshop a Riyadh na bugawa Samir waya ban same shi ba sai na bugawa wani surkin shi dake auren kanwashi Ahmad yace eh kana ina ne yace ina wuri kaza nace da Allah shi ga maktaba kaza ka je ka sayo min littafin al-Awsat yaje sayo shi kenan wani yaro nan cikin wadanda muka tura suka jarabawa Jami'ar Islamiyya wannan interview ya tafi lokacin sai nace a turo littafin maka aka turo littafin maka daga Riyadh littafin yana zuwa shi kenan nasa aka ba yaron yaron yaje shi kenan naje na karba a Kaduna iyakacin alaƙar kenan alaƙar kai ta ilimi ce ka taimaki wani da shawara wani taimake ka a wani ya iya karatu ka za kai baka iya ba ka je karanta da kai to iya alaka kenan jama'a amma ba alaka ce ta ƴan kungiya ba kun ga su alaka ƴan kungiya matsala karatu ma ba ta shiga tsakanin su ina fatan kun gane saboda haka in kana maganar waito salafiyuna suna da wani shugaba a'a mu abin da muke cewa ba mu ci gaba da da'awa ne Allah shine zai kawo waye zai zama shugaban musulmi mu ba ma cewa shugaban salafiyya a'a waye zai zama shugaban al'ummar musulmi na gaba daya khilafa ba mu za mu nada shi ba Allah ne zai haifar da wani yanayi da zai ainihin samar da waye zai zama khalifar musulmi amma ba mu ce shikenan wani eh mun nada ka kai ne shugaban mu ba a'a amma kowaɗanne ɗalibai a garin da suke wane ne malamin su dake karantar da su shine wanda yake musu shugabanci na ilimi amma ba shugabanci na kungiyanci ba shugabanci na ilimi suna buƙatar kaza sai yazo suna buƙatar kaza sai musu za su zo kaza amma na ilimi so mu abin da ya dame mu shine muna ba da muhimmanci ne game da harkar ilimi ilmantarwa da gwargwadon aiki gwargwadon mu to ana nan magana gyara kuma da wato ai ya kamata musulmi su samu shugaba ya kamata kaza mu abin da muke cewa in aka ci gaba da ilimi sai Allah madaukakin sarki ya kawo wani yanayi wanda zaka ga Allah ya fitar wa da musulmi wane ne shugaba amma irin yadda wasu suka dauka a to ai marmar za a sa shugaba to a kafa kungiya to a rinka taro to a rinka kaza mu gaskiya ba mu da wannan a cikin manhajin mu saboda haka mu ba kungiya bane balle a ce wani shine shugaba kamar yadda ainihin wato na kanjo suna cewa albani shugaban salafiya ni kaina sai abin ya bani dariya ni ban san ni ba shugaban kowa bane ni ma kuma ban shugabantar da kowa ba amma lalle na yadda ni malamin wane ne da yazo koyan karatu a wurina kuma lalle na yadda ni almajirin wane ne don nayi karatu a wurin shi kuma na yadda ni almajirin wane ne don ina yin karatu a wurin shi amma magana shugaba kamar yadda zaka ji mutanen izala ko mutanen dariqa ko mutanen shi'a to wannan mun ba irin haka bane in fact mun ba mu ma yadda da wannan ba kyama muke yi gaskiya mu kawai abin da ya dare mu shine waye zai karantar da mu ilimi to shikenan ya wuce karantar da mu ilimi in ya riga in kai ilimi shikenan ka tafi abin da aka karantar da kai ka je ka karantar kawai ran da bukata ta taso kana da bukata sai ka je wurin shi Allah gafarta mala eh ina so zan sanyawa almajirai na karatun littafi kaza shine nake so a karmaka Allah ko yaya za abin nan ko menene misali a Allah gafarta mala zan karanta littafi kaza ne ina neman nuskha kaza akan littafi misali yanzu kamar wannan littafin jama'a tunda Samir yasa aka buga shi kwaya ɗaya ne rak muka iya samun shi
mun ga nuska
asalin tsohuwan bugun littafin Umdatul Ahkam din gashi asali da Samir yasa aka buga shi to ina son in karantar da littafin a Najeriya amma shikenan mana kwaya ɗaya sai da muka shekara uku ne wa Samir magana akan abuga littafin ƙarshe dai sai aka buga littafin masha Allah walillahi alhamd ana buga littafi ya wadata yanzu duk wanda ya tafi aikin haji ko umara kana cewa umdatul ahkamus sughra kubra afwan ta hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi ta hakikin doktor Samir sai ga an ka maka wannan an fahimta to kaje yanzu muna nan wata ran sai ka ji mun sanya karatun ta ina zaune a yola ina ɗalibi wata ran da azhar ne nayi sallah azhar sai ga Samir ya bugo mun waya ina ga muku irin alakan ne sai ga Samir ya bugo mun waya amma ga yasa sai ce bacci kake sai nace a ina zaune ne nayi sallah sai ce wace sallah kai sai nace azhar sai ce Allahu akbar mu kuma tun da gaban gaban asar sai ce mu karfe nawa ne a Najeriya nace karfe 1 ne da rabi sai ce masha Allah yace yanzu ga littafin al-aslu ya fito na sifatu salah mujalladi uku yace gashi nan na aje maka kofi daya akwai wanda zaka aiko ne ko kuwa in aika maka Makka dan uwan ka su karba saboda akwai wasu Hausa ɗan uwan mu abokan mu a Makka su ake aika irin wannan ce kawai alaka jama'a bayan wannan ba wata alaka kawai iyakar alaka kenan ko an fahimta to suna nan a kowace ƙasa sai ka buga sai ka karu to wannan alaka kuma irin ta ce muke so din ta kasance a Najeriya kai salafi ne ni salafi ne eh ba wai sai mun haɗu mun kafa wata kungiya ba domin lokacin da zamu haɗu mun kafa wata kungiya bayan mun saba wa tafarkin da muke akai to kuma mun bude wa kanmu kofar da muka toshe mutanen nan dama suna cewa shugabanci muke so shi yasa muka ki shiga cikin kungiyar su shi yasa muka ware to sai kuma suka ji an ce mu ma mun kafa ta mu shikenan sannan kuma duk hayaniyar da muke ganin tana faruwa a wata kungiya ita ba ta faru to amma dawa akwai waɗanda suke da'awa ta salafiya sun yi fushi da mu akan wai dan mai bawa zuwa hada kungiya ba dan mai a'a bari ka ji abin da muke cewa kar ka sake kafara da'awar salafiya sai ka san ka nuna sai ka san ka shirya sai ka san ka tsayi da kafarka amma kana ganin cewa kai kana son kai da'awar salafiya amma in wani bai zo kun hadu ba za ka iya ba to gaskiya baka cancanta ba da ka gani yanzu alhamdulillah ina cewa na shirya amma shirin ba na ganganci bane sai da naje na zauna ne ta karatuttuka a wurin su tukuna sannan na zo na dubi a wannan yanayin kasar in ka zo ka ce za ka yi da'awa waɗannan irin ilmomi ne da shiri kake buƙatar ka yi duk sai da naje na sallahantu na shirya da wannan tukuna sannan sai na bayyana don haka yau da zai zama duk wani wanda yake salafi ne ba shi a duniya kaf la kaddara Allah kada Allah ya nuna mana haka don annoba ce amma da za ta zama haka ko ba abin da zai sa ka ji na ce na daina da'awar salafiya don ba wani littafi da nake karantarwa a yanzu wanda zan ce ina zuwa ne in ɗauko karatun sannan in zo in karantar don haka malamin ya mutu to ni ma na karatun ya tsaya babu shi sannan ina tabbatar maka da cewa insha Allah idan Allah zai raya ni nan da shekara 50 ne zuwa gaba don Allah so ina da abin da zan karantar to don haka kar ka ce za ka fito da'awa ta salafiya sai ka sallahantu da ilimi sai ka shirya kuma sai ka goge sannan kuma ka yi haƙuri ka nuna game da rayuwa tukuna saboda akwai ƙalubale game da da'awar masu yawa za su ta tasowa akwai matasa da yawa da suka taso suna da'awar salafiya din kamar yadda suke cewa amma ba su koya ba su kware ba kawai suna dan ji ne suna kwaikwayo me ya faru lokacin da wannan hayaniyar ta shigo ta Boko Haram galibin su sai suka tafi suka shiga sai suka ce to ai wannan ce ma salafiya a daidai lokacin mu kuma da mu da sauran malaman duniya muna tarbuce rubuce ne game da waɗannan abubuwan cewa ba daidai bane dubunan gaba na littafai ne waɗanda malamai suka rubuta na bangarorin duniya daban-daban akan me akan bayyana wannan irin tafiyar ta Boko Haram khawarijanci ce ba daidai ba dubi al-as'ala al-as'ila ash-shamiyya Muhammad Nasiruddin al-Albani matasa ne ɗan Sham suka rubuto tambayoyi suka zo suka zauna suka mishi tambayoyi akan waɗannan irin abubuwa gashi al-as'ilatul yamaniyya malam muqbili al-wadi gashi nan at-tahriru li mas'alati takfir al-fi'atu dalla iqra masiraka qabla an tufajjir kai marma zaka karanta matsayinka kafin ka bugawa kanka bomb wannan littafin jama'a gashi game da yan Boko Haram ne aka rubuta ba ma fa na Najeriya ba don wannan matsala mu mun fuskance ta ne a bangarorin duniya fiye da shekaru 15 kafin ta iso nan saboda haka tun lokacin ne ake dauki ba dadi da matsalar gashi wannan gashi yana cewa ka karanta matsayinka kafin ka buga bomb din tukuna yadda in ka buga bomb din kai ka san wuta baka wuce to gashi iqra masiraka qabla an tufajjir duk wanda ke son wannan littafin an tashi karatu ya tsaya muna nan da shi ka tsaya sai ka tsaya an fahimta jama'a to abinda muke cewa jama'a kun ga ashe aiki ne wanda mu tuntuni mun shirya kuma mu mun riga mun sanyaya da'awar take amma waɗanda su sun yi alkafira ne suka shiga cikin da'awar kawai abinda suke gani wa ai Qur'ani da sunna ne a'a sai zama kaf duk inda muke yadda ka ji na rinka yin lakcocin nan akan Boko Haram ana ta zagi na su din suna ta tsine albarka suna ta barazana haka sauran waɗannan su Ali Hassan suke ta rubuce-rubucen waɗannan tafai haka suke ta bugawa gashi al-as'ila al-qatariyya Usaimin duk waɗannan fa kaga wannan Usaimin yayi wannan Usaimin yayi wannan Khalid al-Anbar yayi wannan Ali Hassan yayi wannan ainihin Wadi'i yayi wannan Muhammad Nasiruddin al-Albani waɗannan duk malamai ne dake da'awar salafiya duk kuma waɗannan dafan akan Boko Haram ne kuma zaka samu irin su muna nan da su a makarantar nan sun tugu da goma dukkan su akan wannan da'awar kuma ba ma akan waɗannan na Najeriya ba fa akan waɗancan da suke yin abubuwan can a duniya ashe kenan kun ga ita da'awar in ba iya ta kai ba ba kwarewa kai game da ita ba to abubuwa za su yi ta zuwar maka waɗanda za su yi ta rikide maka sai ka kasa gane me bambancin kaza da kaza shi yasa nace lokacin da aka ji muna da'awar mutanen kungiyar izala sai suka ce ai da'awar su ce muke yi muka fita na tabbatar kai da kake saurari na ka shafin wannan kalmar cewa ai da su albanin su ma a izala suke suka fita kaga ba haka tarihin yake ba sannan waɗannan kuma da suka yi zarbadi suka wuce suka shiga cikin Boko Haram din su kuma sai su ce to yanzu suka ji salafiyar ta gaskiya abinda muke cewa dukkan bangarorin biyu ba su tsaya sun jiya muke da'awar ba dan haka jama'a a taƙaicen mu dai ba kungiya bace kuma ba mu da wani shugaba kwaya daya wanda za a ce wannan shine shugaba da ake bi ko wannan shine wanda ake saurare amma muna da alaka ne ta ilimi tsakanin mu sannan wani abin sha'awa kuma mu da ke bin manhajin salafiya kafin mu a duk inda muke muna da alaka ta ilimi game da duk wanda muka yadda yana da ilimi ko da ba salafiyanci yake bi ba ku ji wannan da kyau yanzu misali kamar Sheikh Sharif Sani wanda yake duk wanda ya san shi a Najeriya ko a duniya ya san shi dan dariƙar Tijjaniya ne in ka je ka tambaye shi mecece alaƙar shi da Albani zai gaya maka har gidan shi na Kanje mu zauna muna tattauna mas'aloli na ilimi tare da ni na san shi dariƙa yake bi shi kuma ya san ni ahlus sunna ne manhajin salafiya muke bi kuma mu tattauna akan matsaloli na ilimi me yasa ni na san yayi karatun hadisi to kaga da kungiyanci muke bi kaga ba yadda dan izala zai je gidan dan dariƙa ba sa zuwa ba sa kallon juna da rahama mun ku ba abin da ya shafi za mu tattauna da kai mu ji menene kaza me za ka ce game da kaza daga haka in ma wata fahimta ce ka fahimtar da mu ko mu fahimtar da kai saboda haka jama'a kun ji wannan amma ɗan rubu da ɗan harbe za ka ba abin da ya shafe mu da su wannan yake cewa menene hukuncin zana layi a masallaci domin tsayar da sahu wannan ba daidai bane ko zana layi ko fitar da tape ko sellotape a sahu ana tsayar da shi da kadi ina fata an gane wanda yana cewa yaushe ne lokacin yin zikirin safiya da maraice zikirin safiya da maraice nau'i biyu ne akwai zikirin safiya na bayan sallar asuba akwai zikirin safiya na bayan ka riga ka yi sallar asuba ka kintsa sai kuma ainihin ka zauna abinda ake nufi da safiya anan kafin rana ta take dan haka karfe 9 karfe 10 misali daga lokacin sallar walha ko lokacin sallar idi kamar karfe 8 karfe 9 da rabi karfe 10 misali to waɗannan to na marece kuma imma bayan sallar magriba shi ma ana kiran shi na marece imma wanda zaka yi da la'asar kafin rana ta fadi dan haka ya danganci wanne ne kake abin nan wannan yana magana cewa wannan nassi ne akan cewa mai yin sallar magriba ya bi mai yin sallar isha kuma ya riga shi sallama nassu shine na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukan sahabbai da tabi'ai suna nan zankame a cikin littafin al-muhalla ta ibnu hazm a cikin mujalladi na biyu juz'i na uku shafi na 225 a tahqiqin Ahmad Shakir zaka karanta kusan shafi 30 yace yana bayyana dalilan da maganganu shine nazo salla ne ta magriba ashe na makara har an yi magriba har an jira har yanzu gashi an shiga isha to a cikin shari'a yadda shari'a annabi ta nuna shine sai kai me sai ka ainihin wato kabbarta sallar ka ta magriba kana bin su amma su isha suke yi to dalilin ka da kake tambaya to yaya za a yi shi yayi sallama daga raka'a uku liman da ya sallama ba saboda iya abin dama da ya niyyata kenan ya niyyaci uku din ne da aka kai uku din kuma ya kammala sai ya sallama sai ya fita ba su wuri su kuma ainihin sai su ci gaba da sallar isha to lokacin da suka ci gaba da sallar isha shi kuma sai ya miƙe sai ya bi wannan raka'a ɗaya ta isha kaga ya samu magriba cikakkiya ya samu isha kuma raka'a farko sa'annan sai in suka yi sallama sai ya tashi ya ci ko raka'o'i guda uku din ta iya yiwuwa ka ce a yo da yayi haka ya koma gefe mana ya ainihin yi sallar shi ta magriba sannan ya zo ya marmaza ya bi sallar ainihin isha yin haka ya saba ma shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idza uqimatis salah fala salata illa almaktuba in aka tada sallah to babu wata sallah kuma sai ainihin wato ita wannan sallah ta farilla wadda ainihin ake yi dan haka kaji bayani insha Allah karanta littafin al-muhalla inda na fadi ka karanta ainihin wato littafin اختيارات العلمية ابن تيمية كرم تفكير السنة مجلد ينفرقو دمتا في سبل السلام بذاك ساموات أنهم بياني إن شاء الله يتي يتي ودن مسألو ليني أكي أمباني دا نسي ko kuma wadannan wasu matsaloli ne da ake amfani da fatawa duk abin da ya zama ibada ce kai tsaye ko mu'amala kai tsaye wanda nasu ya zo akan ta sai amfani da nasu din amma idan wani abu ya taso na wani rikici ko wata bukata ita ce ake amfani da fatawa ma'ana ita fatawa ana yin ta ne don a yi maganin wata matsala nakan buga muku misalin fatawa jama'a misali a lokacin sarkin Kano Usmanu Allah ya gafarta mishi sai aka samu wata fitina sai ta bullo wannan fitina ita ce duk lokacin da mace ta ci gadon gida aka ba ta gida to yanzu ka samu sabani da mijinta sai ta ainihin tafi gidanta sai ta zamanta ba za ta koma gidan yayanta ba ba za ta koma gidan dangi ba dan ka amai da ita to yanzu tunda tana da gida gidan kanta sai ta je ta zauna mijin ya zo kuma ta kore shi to da aka gane wannan barnar wazirin Kano a lokacin shine mahaifin wazirin Kano na yanzu Malam Isa waziri to malami ne a fadar sarkin Kano sai suka zauna da malamai sai aka ce ana ganin a fitar da wata fatawa daga nan sai ta zama doka daga majalisar sarkin Kano cewa daga yanzu ba za a sake baiwa mace gadon gida a nan Kano ba to kaga yanzu wannan ba aya bace ba hadisi bane, amma an yi ne don wata maslaha da malamai suke kira al-maslahatul mursala, wato abu ne ta so ake so ai maganin shi. Tun haka gane maganin abin shi kenan, to kaga wannan fatawar ta kanawa ce a Kano, ba za ta zo zazzauro ba, za ta je Katsina ba. Wannan fatawar ita ma a wannan zamani ne da wannan fitina ta kullo, idan wannan fitina ta gushe fa babu bukatar sauraron wannan fatawar. Idan kun gane wannan, to a irin waɗannan wuraren ne ake amfani da fatawa. Shi yasa lokacin da wannan rikicin ya taso jama'a, matasan nan suka rinka dibo littattafai na Algeria suna yi mana hujja da su, cewa gashi malamai sun ce kada a shiga boko, kada a shiga aikin gwamnati, kada a shiga siyasa. Sai muka ce a fatawa ce suka yi daidai da kasar su saboda wani rikici da suka samu kansu. Amma wannan halin da suka samu kansu, mu ba mu samu kanmu ba a ciki. Yan boko ne jama'a, yan boko sosai, amma masu kishin addini. Suka kafa jam'iyya ta musulunci, suka fito takara, da aka fahimci cewa in aka sanar da zaɓe su za su kafa gwamnati, sai aka ce an wargaza zaɓen. Da aka wargaza zaɓen sai suka ce to ba za su sake shiga zaɓe ba. An fahimta jama'a, suka ce kuma za su ci gaba da yaƙi har sai sun karɓo gwamnati. Kun ji asalin farkon rikicin, galibin waɗanda aka yi wannan abin suna yara, domin 1992 ne zuwa 1993, ba su san tarihin abin ba, kuma ba su bi malamai sun gaya musu ba. Shi kenan da tafiya ta tafiya, sai sun kai suna rubuta littafai cewa duk musulmi to kada ya shiga makaranta a Algeria, kai ya shiga aikin gwamnati, kai ya shiga siyasa, kai ya shiga dan sanda, kai ya shiga soja, kai ya shiga komai. Sai suka ta rubuta littafai akan haka. Yanzu wannan fatawar kun ji dalilin da yasa suka yi ta. To yanzu mun samu kanmu a wannan kasar? To shine, to baka daukan fatawar wani gari, to fatawa kenan. To amma nassin duk da ba sakwace ya aiki da shi a Sokoto, shine ba Katsina zai yi, shine ba Zazzagi, shine ba Zamfari zai, domin wannan nassi ne yace ai sallah azhar raka'a hudu. To sallah azhar raka'a hudu ce da Zamfara da Sokoto da Pakistan da India da ko'ina, saboda nassi ne. Amma yanzu in kuka ji sun yi wata fatawa a wata ƙasa, to ba za ku dibo mana ba. Ga littattafai nan jama'a, kana ganin su kanta guda, fatoyin su bin ba goza, su Usaimin da su Albani da manyan malaman duniya, fatoyin su Nawawi ne da su Kairawani ne risala. Idan muka karanta wata fatawar kawai, sai mu ce kaga wannan fatawar ta dace da ƙasar su ne. Misali, in yi muku misali jama'a, yanzu ni a nan Najeriya ko ba na daukar fatawar malaman da ni kaina suka karantar da ni a Saudiya. Ita ce fatawar malaman Saudiya kar, ita ce mata kada ta tuka mota. To kaga ni yanzu a nan Najeriya ko ba zan ga wannan fatawar ba, sai in ce ita da za ta tuka motar nan a duba bukata ce ta kama, ko kuwa kawai sharholiya ce. In sharholiya ce kar ta tuka, amma bukata ce ta kama, larura ce, uzuri ne, to wannan ta tuka mota, amma ta cewa mutuncinta ita musulma ce. To amma in ka je wurin malaman ba a Saudiya, za su ce fatawa daya ita ce kawai mace ba za ta tuka mota ba. Shi kenan. To yanzu kaga fatawa ce, ni abin da na fahimta ta dace da yanayin wurin su ne. To ba za mu dauko ta mu dambara ta a nan ba. To a lokacin haka suke, sai mutum ya bude littafi sai ya ce Usaimin ya ce haramun ne a hada maza da mata a makaranta, don haka makarantun boko yanzu na Najeriya kaf haka suke, to haramun ne. Ce Usaimin ya faɗi haka, Allah ya saka mai da alheri. Amma mu a yanzu a Najeriya ba mu kai wannan step din ba tukuna. Step number one, yanzu bude makarantar. Ba ku ga dan godiya da yake gogaggen malami ne, ƙwararre ba, da ya fara wa'azi mata ne da maza suke zuwa, ga kwankwasan namiji ga na mace, kuma sai ci gaba da wa'azin sai zura musu ido, don yanzu ana lallashin su ne su zo kasu gudu. Da suka zo da karatu ne, karatu yanzu kowa yana jin daɗin karatu. Sai dan godiya ya ce to yanzu abin da za a yi, wani ya dawo nan. Ba fa tashi ya musu wa'azi daga wurin haram ne na muke zauna kwankwasan mace, a'a wani ya to kai dawo nan, wani dawo nan, eh wance, eh koma can, wance koma can, wance. To daga yanzu haka za a rinka zama, aka ce awo ya yi she shi kenan. Da haka aka fara. Da tafiya ta tafiya, sai dan godiya ya ce to abin da za mu yi, matan nan za mu sa labule tsakaninmu da ku, ku rinka jin karatun ma ba sai kun gan mu ba. Aka ce ayo yayi, aka tafi. da tafiya ta tafiya sai ya ce to mata rana kaza ga kaza za ku rinka zuwa maza kuma rana kaza da kaza
haka ake haka a makarantun nan da muka fara jama'a maza da mata muka diba yara maza a gaba yara mata a baya da tafiya ta tafiya sai muka raba musu aji da muka raba musu aji ana nan ana tafe yanzu kuma mun kai wani matakin shine me yanzu mun kai gashi can har mun fara gina musu nasu campus din za a wayi gari yanzu nan gaba ɗaya mace ba za ta shigo ba can sai a ware mata manya da mata ƙanana gaba ɗayan su su tafi can idan tafiya ta tafiya aka karantu wata ran sai ka ji an ce malaman ma kaf mata za su kasance haka ake yin gyara to amma an kada ko Saudi Arabia sun dade da musulunci sun dade suna da makarantu har sun wasu Saudi Arabia mun baka sani ba to yanzu kai ka hada mu da su a Saudi Arabia ko wani aji akwai air condition ko wani aji akwai air condition a Saudi Arabia kuma ba a dauke wuta kuma ko wani yaro ka gani tun daga jikan makaranta har fensir har littattafai har komai kyauta ake bashi to yanzu kai in ka dibo fatawar da tayi aiki a can ka kawo mana ita nan ba za mu wahala ba sai mu ce to kai ma raba wannan littafai ba kudin makaranta kuma so matasa dole sai sun gane yaya ake da'awar salafiyya yaya al'amarin fatwa yake yaya al'amarin inda ka taso yake ko kun fahimta jama'a akwai abubuwan da yake ƴan uwanmu dake da'awar salafiyya a wasu wurare jama'a ba za su yi wannan abun ba amma Musa wannan abun ya mun samu kanmu bari in buga muku wani misali wanda ni ya shafe ni ne jama'a Malam Sa'idu mai kwaro gashi nan nan kusa yake a Gusau in yazo gidana a muciya sai ya ce algaba ta malam gaskiya ba ni jin dadin zo in same ka a gidan nan a ce ka maka kana zaune gidan ha kuma kana zaune tare da wasu sai ni dariya sai in ce shi ba kun malam insha Allah Allah zai kawo karshen abu saboda kaga shi yana zamfara ne zamfara cikakkiyar jiha ce ta musulmi ga wuri ne mai shari'ar Allah ko kun fahimta da ba ɗaya kenan sannan a zamfara haka samu kamar shi wani ya kawo gida ya bashi ko kun fahimta ba zai iya hada albani a nan ba albani da aka haife shi a muciya a sabon gari tsakiyar arna da musulmi mabambantan ƙabilu to duk da dubuwan nan ba shi sai yana auna abin in a zamfara ne ya za a ce malami ya zauna a gidan haya da wasu kwatsam to amma a lokacin nan ban da halin da zan iya kama gidan da zan zauna ni kadai gidan hayan ma ka ji matsala amma shi kuma gani yake na in tashi daga nan ba nan samu gidan to kaga wannan na daga cikin abin da yawa ya rubu matasan idan ya tashi sai ya dauka wa kanshi wata fatawa da ya ji wani ya dauka sai ce sai ya aiki da ita karshe sai ji sai durkushe ba zai kai ko ina ba ko kun fahimta jama'a misali wani a Kaduna rana tsakin cewa ya taba jin labarin akwai wani malami malamin hadisi malamin sunna a jami'ar islamiyya a Madina shi wannan malamin wai riga shi kwaya daya ce saboda haka shi ma yana kokari ne in Allah ya so nan da ɗan lokaci kaɗan shi ma riga shi za ta zama kwaya daya ce sai mun ce mishi a'a kaga wannan malamin ban san shi ba ko ban taba jin labari ba sai a bakin ka amma in har akwai amma ina musun haka in har akwai to ka dauka wani ra'ayi ne ya dauka kan shi amma ba dai talauci ba don a Madina ba wanda ke karantawa a jami'a ba ko a Nazari kake karantawa kafi karfin talauci wanda riga za ta gagare kai a Saudiya ko kyabi kake ka san kyabi shine ana yawa ana tsuntar gwangwanin murinda ko to kafi karfin ka sanya tsohuwar riga duk wanda ka gani a Saudiya da tsohuwar riga ya so ya sata ne kawai wannan ka aje shi ra in ma kazami ne imma yana da tabo hankali imma dai akwai matsala amma dai riga kai akwai kungiyoyin musulunci da in za ka je ka ce ina son sababbin riga za a ɗiba 50 a baka 50 gobe ma ka dawo ka ce to ina son sababbin wanduna za su kawo su baka bayan wata guda ka sake zuwa za su baka wani lokacin cewa za a yi shiga sto ka ɗiba ka ɗibo su ga yawanci a haba da Allah wannan ka je ka ƙaru da Allah kai sai a ce yaro eh ɗauko ƙatuwar jaka nan cika mishi ya tafi ya za ka je ka ɗibo guda uku to yanzu ka gan ka ji an ce wani yana sa riga ɗaya a irin wannan ƙasa sai ka ce a ra'ayin shi to kun ga irin waɗannan abubuwan muna cewa ku rinka lura da ina kuke da suwa kuke wannan da'awar da nake a Zaria jama'a in wani yaje da nake sakin kwanduwa nake magana ina zuwa garin su sai ce ayi mishi irin wannan wa'azin sai ce a'a dan nan da Zariyan ba daya bane ka bari mai wa'azin daidai da nan sai ce a'a ayi irin wancan so Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a waɗanda ke waje mun ce za mu dan tattauna a nan ciki insha Allah ta'ala so wanda ke waje zai iya tawaya shi shigo din insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah.